kenan ko 14 ga watan 6 shekara ta 1436 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 3 ga watan 4 shekara ta 2015 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Imam Tirmidhi littafin da yake magana akan sifofi da kuma dabi'a da halaye da kuma yanayin rayuwar Allahu alaihi wasallama a cikin gidansa da wajen gidansa ban sani ba yau ina jin zamu tashi darasi na 24 ne darasi na 24 hadisin na na hadisin da yake magana akan wato falalan nana Aisha qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamadani عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام أباب ديكي مغانا أكان صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشم باب كان قسا إدام أنشي قسو سي أولا حديث دام تشي أنجا حديث كو أبي موسى الأشعري shine ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa falalalna na Aisha akan mata fifikon nana Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran mata ka fadli saridi ala sa'id at'am kamar fifikon abincin sarid ne a bisa sauran abinci abincin sarid wani abinci ne da suke da shi a lokacin wato gurasa ce ake hada ta da nama da romo gurasa ne da nama da romo a cakuda kaga dai daga ji wannan kayan dadi ne ai to wani abincin yana da kyau kwarai kuma yana da dadi a wajen larabawa a lokacin babu wani abincin da yafi shi kowa ya yadda ba abincin da yafi sarid to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwatanta matsayin nana Aisha da darajar nana Aisha idan da zaka kwatanta ta da sauran mata to kamar yadda wannan abinci na sarid ya fifici sauran abinci to haka ita ma nana Aisha ta fifici sauran mata wannan abinci me yasa aka ce ya fifici sauran abinci na farko suka ce yana da dadin ci sannan kuma yana da amfani a gangan jikin mutum sannan kuma yana da sauki wajen nikewa a cikin cikin dan adam sannan wajen tauna shi shi ma babu wahala dan adam baya wahala wajen cin sa nana Aisha Allah ya kara mata yadda ita ce yar mutum na farko da ya fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu zamu fitar da wajahi ma'ana fuskar da ta sa annabi ya fifita Aisha din akan sauran mata me yasa na farko dai babanta shine mutum na farko da ya fara yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine ya kudu kenan in ba na nan kai ya mai wa manzon annabi yana daga kuwa duk mutumin da za a ce annabi ya tsaya a bayan sa ya bi shi sallah ai ba wani dogon labari akan sa ko in dai har yana da matsayin da yana da kimar da yana da takawar da yana da imanin da yana da addinin da manzon Allah zai iya tsayawa a bayan sa ya yadda da sallar sa ya bin shi sallah ai wannan mutumi darajar sa da daukakar sa ta isa amma wasu da Allah ubangiji tabaraka taala ya kwashe musu albarka a rayuwar su su kuma wannan ba su da abun la'anta da zagi da tsinuwa irin sayyidina Abubakar As-Siddiq gaskiya dai a fili take wanda Allah ya datar da shi kuma kaga sai yibita wanda kuma ya kauce shi kenan ga abu da ya fito fili Allah ya kiyaye duk cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kaina na Aisha ilimi ita take yarinya amma in an zo babu ilimi kuma ita ce a gaba ita ce babba wannan duk fuskoki ne da za su tafifici sauran matan kai ba ma haka ba Imam Az-Zahabi a cikin Sir A'lamin Nubala Allah ya masa rahama yake cewa a duniya Allah bai halicci wata mace da take da ilimi irin na Aisha ba an bincika karab-kacab karatu dai da sanin addini to babu yana na Aisha ba ai irinta ba kuma wala ai ba ita ce a'lamu zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa aktsaruhunna riwayatan lil hadith kuma ita tafi kowa yawan riwayatan hadisi a duniya mata ba wata mace da ta riwayato hadisin annabi da yawa irin Aisha bini zaka ji an ce an Aisha ta radiyallahu anha bini zaka ji an ce an Aisha ta radiyallahu anha kuma ita ce kadai matar da annabi ya aure ta a matsayin budurwa sauran matan annabi duddika wato zawarawa ne ya aure su tana da matsayi tana da daraja tana da daukaka mace ce mai yawan sadaka mai yawan taimako aka ce tana yin asusu tana daga cikin matan da suka fara samar da asali da tushe na yin asusu tara kudi in ta tara ba ita take ci ba sai ta raba wa miskinai haka ake haduwa miskinai mabukata a gidanta da yawa tai ta ciyar da su aka ce wata ranar ta ciyar tana azumi har ta ciyar da komai ma gaba ɗaya ta manta kanta abinda za ta yi buɗe baki ma da shi ma ta rasa ga abun kuma amma duk ta bayar da shi saboda tsabar takawa da imani Allah ya ji ƙanna na Aisha Allah ya ƙara mata daraja jama'a manzon Allah ne ya faɗi wannan falala ba abin da yake kan mu ma illa mu yi imani mu yadda da wannan yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin a duniya akwai mata masu daraja da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi na farko akwai nana Maryam sannan akwai Fatima yar gidan manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam akwai nana Khadija akwai nana Asiya a matar Fir'auna akwai kuma nana Aisha waɗannan su ne manyan mata a duniya duk duniya gaba ɗaya da annabawa ƴaƴan annabawa da matan annabawa da duk gaba ɗaya babu matan da suke da darajar waɗannan Khadija Fatima kaga Khadija da ita da ƴarta kenan tunda Fatima ƴar Khadija sannan Aisha ina so ku lura da darajar annabi shi kadai ya kwashi mata uku a gidan annabi kawai an samu mata nawa uku Khadija Fatima Aisha sannan idan ka fita waje akwai Maryam ibnati Imran akwai kuma Asiya Maryam mahaifiyar annabi Isa Asiya matar Fir'auna yukhrijul hayya minal mayyitikin mijinta shi yafi kowa kin Allah a duniya su ne manyan arna kuma a duniya kuma ita ce tana daga cikin manyan mata iz qala rabbibni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin wannan Asiya kenan sai wa Maryam ibnati Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين waɗannan duk mata ne da Qur'ani ya ambace su. Hadija kuma kun san matsayinta da darajarta. Larabawa sun kasance a lokacin su suna canfa yin aure a watan wato Shawwal. Kula da wannan magana tana da muhimmanci. Mana a ɗabi'a ta Larabawa sun canfa yin aure a watan Shawwal, cewa ai ba a yin aure a watan Shawwal, yin aure a watan Shawwal yana kawo rashin arziki, yin aure a watan Shawwal yana kawo kaza, yana kawo irin dai canfi dai na mutanen mu kenan. Da man tincan akwai canfi. To Nana Aisha tana daga cikin matan da ta ƙaryata wannan canfin, dan kam ita sau da yawa ta sha aurar da mata a kawo mata ƴan mata, tana kimtsa su ta shirya su gyara su a kai su gidajen mazajensu. Falala guda biyu: na farko bata goyi bayan wannan canfin ba, cewa aure a watan Shawwal babu albarka, bata yadda ba, ta karya shi, dan musulunci yana yakar canfi. Duk abin da yazo da shi, duk abin da canfi yazo da shi, to wajibi ne mu guje shi, mu nesance shi, dan yana taba tauhidin mutum da aqidarsa. Na biyu kuma cikin falala Aisha, ka duba a matsayinta na mata Annabi, mata Annabi tana zama kuma a gida, idan yarinya budurwa za ta yi aure sai a kawo mata ita ta shirya ta, ta gyara ta, ta yi mata nasihu ga yanda zaki zauna da mai gidanki. Allahu akbar. Wanda da yawa yanzu cikin iyayenmu mata wato sun jahilci wannan da yawa-yawansu, kuma ma ba a fiye yi ba a ɗabi'armu. Da dai iyayenmu kakanninmu suna wannan, amma yanzu ba a fiye yi ba. Wajibi ne iyaye ku sani cewa duk yarinya idan za a aurar da ita, yana da kyau a samu wasu manyan mata, in na ce manyan mata, dattawan mata, dattawan mata, matan dattawa, a ɗauki yarinyar nan budurwa a kaita wajensu, la'alla ta kwana ɗaya ko biyu ko ta yi ne a wajensu, su koya mata rayuwar aure don sun yi jika da ita, su yi mata nasiha, ke in kika je yanzu kin girma, yanzu aure za a miki nan da sati mai zuwa ko nan da kwana kaza, ba a kaza, ba a kaza, shi namiji kaza ake masa, in kin ga yayi kaza ki yi kaza, in ran sai baci ki yi kaza, idan baya son kaza kada ki yi kaza, ki zama mai tsafta, ki zama mai ladabi, ki zama mai biyayya, kar ki zama mai son duniya, kar ki zama mai kaza. Wallahi wannan malam yana da muhimmanci matuƙa. Amma matsalar mu shine yanzu haka zaka zo ka nemi auren, a tukuikuya maka yarinyar nan, a tukuikuya ta aje a zuba maka ita gida, ta je ta ta maka huka, saboda ba samu tarbiya ba. Kuma ita uwarta wai ɗabi'a ta Bahaushe, wai uwarta wai kunya take ji, wai ta zauna wai tana yi mata wannan, wai yayi she zan zo in sa ta a gaba ina mata magana abin nan, ba ta yi, Bahaushe kenan. Amma lokacin da ta je ta yi hauka wa mai gidanta, aka dawo da ita, kina da bakin magana, kuma amma baki mata tarbiya ba. Na farko makarantar boko kika sata, ko islamiya ba ta zuwa, galiban yanzu ƴan matan na yawanci daga islamiya, ƴar islamiya nan da ake ta gargajiya a cikin unguwanni, wallahi ba sa zuwa. Amma da safe sai ta riga ubanta ma tashi, ta yi wanka, za ta tafi jami'a ko za ta tafi college, ta yi ni tun da safe, yawanci yaranmu ba sa dawowa sai yamma, bayan la'asar ta dawo a gajiye, ta jefar da jakarta ta kwanta. Haka fa malam za ta yi tai 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 har munzalin girmanta ya zo, har lokacin aure a tukuikuya ta akai ta, ba ta iya komai ba. Kaga yarinya budurwa ta girma, amma wallahi ba abin da ta iya, babu abin da ta iya. Kuma wannan bokon, wannan bokon da kuka yi imani da shi, wannan bokon da kuka runguma, ba da shi ake zaman aure ba, wannan bokon kuma ba da shi ake shiga kabari ba. So wajibi ne mu kula da waɗannan al'adu. Akwai ɗabi'u masu kyau wanda Bahaushe yana yi, amma mun ƙaurace musu, ba ma yi. Yanzu gashi a karatu muna ji Nana Aisha akan kai mata yara ƴan mata, akan kai mata yara ƴan mata, tana shirya su, tana kimtsa su. Saboda me? Saboda a koya musu rayuwar aure. Don Allah, idan mun ji karatu mu yi ƙoƙari mu aike da shi, kada ya zama tarihi. Ni in gwada a gidana, kai ma ka gwada a gidanka. Ba wanda baya so ya samu mata arziki ta kirki, to ya kamata kuma 'yarka ta zama mata arziki kuma ta kirki. kuma nasiha din nan da kake gani da fadakarwa wani abu ne mai ban sha'awa kwarai da gaske yana taimakawa ƴaƴan da suka samu gatan iyayensu suna zuwa su yi musu nasiha a gidajen su na aure to zaga auren su ya fi tabbata ana samu wasu zaga mutun da tijo ne wata ran haka kawai sai buga mota ya tafi gidan surukinsa mana gidan wato mijin yarsa gidan yarsa na aure sallama da shi da ita ta fito nazo in gaishe ku ne kuma in miki nasiha haka kawai ba sai ta yi laifi ba amma mu yanzu yawanci muna wa ƴaƴan mu nasiha ne idan an kawo ƙararta haka kawai wata rana ka wanke rigar ka tafi kace nazo in gaishe ku ne kuma in miki nasiha a dada kiyayewa a kula to wallahi ba za ta manta da wannan ba za ta yi shekaru wannan nasiha tana shiga jikinta akwai abubuwa masu sauki da za su taimaka mana wajen gudanar da rayuwar mu amma gaskiya shedan baya barin mu yi Ibn Sa'd ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a duniya ya yi ruwaito wata riwaya da take magana akan falalan Nana Aisha ko kuma ta muna magana ne akan falala Aisha da take cewa Allah ya fifita ta akan sauran mata a duniya da abubuwa guda goma abubuwa goma Allah ya bata wanda bai ba wa sauran mata ba Allah ya ƙara wa Nana Aisha daraja Allah ya ƙara mata matsayi na farko ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba auren wata budurwa ba in ba ni ba take cewa kuma du na biyu manzon Allah bai taba auren wata mace wanda da babanta da mamanta dukkan su musulmai ne mu'minai ba in ba ni ba kula da wannan maganar ma'ana duk matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wacce take iyayenta uba da uba uba da uwa duk musulmi ne in ba Aisha ba to kaga anan gurin mu rike wannan gabar kafin mu wuce ta kaga ba daidai bane dabi'ar da muke da ita wai dan mutun ya je ya auri mace kabila a rinka sukar sa wannan jahiliya ne gargajiya ce ko mutun ya je ya auro wata wadda babanta ba musulmi bane ai yar wani arne ma yaje aura me laifi ne ya aure yar arne tunda dai ba arniya bace ita ai uwar ta ma kafira ne ai ba musulma bace uwar ta wannan ba laifi ba ka rike ka fahimta matan annabi karab kacab Aisha ce kadai mahaifinta da babanta musulmi gaba daya sauran duk ba haka bane kowa idan an kawo tarihi za gani ko dai uban bai musulunta ba haka ya mutu ko kuma uwar da uban ma gabaki ɗaya ma musulmi bane ga Safiya binti Huyay babanta shugaba ne na Yahudawa ma gaba daya Safiya binti Huyay ibn Akhtab jagora a Yahudawa su ne manya-manyan arna ga Ramla binti Abi Sufyan yar gidan Abu Sufyan ko ban ce ma komai ba ina ce ma Abu Sufyan ka san kafin ya musulunta yana daga cikin manya-manyan arnan Makka da suka taimaka wajen yakar annabi amma yana cikin arnancin annabi ya aure yarsa so jama'a amfanin karatu aiki da shi duk wanda ya ga wata mace zai aura dan babanta ba musulmi ba kuma mahaifiyarta ba musulmi indai ita tana da nagarta in dai addini za a yi kuma in za a yi aiki da ilimi to babu wani aibu babu wata matsala a kai ka aura kawai ka rabu da jahilai su ci jahilcinsu bayan wannan Nana Aisha take cewa Allah ya fifita ni akan sauran mata dan ni ne Allah ya saukar da ayoyi goma sha a kaina yana barrantar da ni daga sama Allah ya saukar da ayoyi yana cewa ni barrantacciya ne ba ni da laifi ayoyin cikin suratul nur tun daga fadin innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum lokacin da aka zarge ta aka yi mata makircin cewa ta yi alfasha wal iyadu billah sannan kuma Nana Aisha ta ce Allah ya fifita ni akan sauran mata ni kafin annabi ya aure ni sai da Allah ya nuna masa ni a hoto ma'ana mala'ika jibrilu aka bashi kamata da hoto na ya nuna masa ni gani nan kuma aka ce da manzon Allah halihi zaujatuka wannan ita ce matarka lokacin ba annabi fa bai santa ba aka nuna masa ita aka ce gata nan ce a ce ashe yar gidan Abubakar ne duk matan annabi ba wacce ta samu wannan matsayi in ba nana Aisha ba. Allahu akbar. Tace dani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun kasance muna wanka a ƙwariya daya, a kwano daya, a bandaki daya. Ni ne Allah ya bani wannan matsayi da falala a cikin matan annabi. Tace ba wanda ta samu wannan matsayi in ba ni ba. Tace kuma du a duk cikin matan annabi babu matar da Allah ya saukar da wahayi a cikin annabi yana cikin zaninta in ba ni ba. Annabi yana cikin zaninta. Zanin nana Aisha, mayafin nana Aisha yana daure a jikin annabi, Allah ya saukar da wahayi yana tare da ita. Duk matan annabi ba wanda ya samu wannan matsayi in ba Aisha ba. Tace muna tare da shi, Allah ya saukar mai da wahayi. Allahu akbar. Tace ni ne matar da Allah ya dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidana a daki na a hannuna, a gidana a daki na a hannuna. Wannan duk matan annabi ba wanda ta samu wannan matsayi in ba nana Aisha ba. Tace kuma duni ne matar da manzon Allah ya rasu a ranar girki na, a ranar girkin ta annabi ya bar duniya yana dakin ta yana tare da ita. Sannan abu na goma tace ni ne matar da Allah ya min arziki aka binne manzon Allah a daki na a daidai shimfiɗa ta. Jama'a wannan duk akan wannan baiwa Allah ita kwaya ɗaya tal tilo Allah ubangiji ya daraja ta kimanta ta ba ta wannan matsayi ya ba ta wannan dauka. Allah ya ƙara wa nana Aisha falala daraja. To shi yasa aqida mai kyau ita ce san matan annabi da san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kaunarsu. Qala haddathana Ali ibn Hujr qala haddathana Isma'il ibn Ja'far qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari Abu Tuwala annahu sami'a Anas ibn Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fadlu Aisha 'ala an-nisa'i ka fadli ath-thariidi 'ala sa'il at-ta'am. Riwayat Imam Muslim da Imam Tirmidhi. Kamar wancan hadisin ne da muka karanta iri ɗaya ne, bai da bambanci da shi, isnadi ne kawai sha bamban. Lalle falalar nana Aisha kamar akan sauran mata kamar falalar abincin sarid ne a bisa sauran abinci. Muka ce sarid nama ne da gurasa da romo a haɗe, nama dafaffen nama mai laushi. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا من اكل ثور اقط ثم راه اكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. حديث ابن ماجه ده امام الترمذي. Abu Huraira ya rawaito mana hadisi wanda darajar wannan hadisin hasan ne, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama an ganshi ya ci wato wani nono, akwai aqitin sam sauri aqitin kai nono ne suke daskarar da shi da wuta, nono sai a sa shi a kan wuta a ta dafa shi a ta dafa shi a ta dafa shi sai ya yi kauri ya rike ya wuce kindirmo ya zama kamar irin ina alawal alawa madara din nan. Ai kaga asalin sa madara ne ko? Yawa ake jika shi ake masa hikima sai ya zamanto mujammad a daskare. To an ga annabi yana cin wannan shi ne sauri aqit. To kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ci, an ce ya ci saboda ya tashi daga sha ko inda yana ruwa-ruwa ne liquid, to kaga sha za a ce shariba. Amma kuma tunda a sandare ko a daskare yake, to wannan kuma zai zamanto akala kenan, to an ga ya ci kuma bai sake alwala ba abinda hadisin yake nuna mana kamar haka ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin wannan abu ana sandarar da ko daskarar da nono sallallahu alaihi wasallama a kuma bashi ya ci sannan wannan yana nuna mana tawadu'un annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa cin wannan abun baya kariya alwala akwai matsala da malamai suke tattaunawa akan ta a cikin littattafai na hadisi cewa duk abin da aka dora shi akan wuta ya sha wuta to wannan baya kariya alwala duk abin da aka dora shi ya sha wuta to baya kariya alwala in an ci shi baya kariya alwala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai sake alwala ba la wudu'a min ma massatin nar ba a maimaita alwala da abinda aka ci ruwa ta bashi wata rana an ga ya ci karfata na dabba nama ya ci dafaffen nama ya tashi bai je sake alwala ba kuskura bakinsa kawai yayi malamai suka ce shi ma wannan yana nuna mana duk abinda aka dafa shi a wuta in an ci shi ba za a sake alwala ba akwai riwaya da ake cewa naman raƙumi yana kariya alwala naman raƙumi yana kariya alwala imamu shaukani a cikin nailul awtar Allah ya masa rahama ya kawo wannan matsala ya tattauna akan ta har ya kawo nasi ko hadisi da yake faɗa cewa kana akhirul amrain min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'amari na ƙarshe na annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa shine baya maimaita alwala da abin da ya ci shi idan dai an dora shi akan wuta to kenan kaga ko naman raƙumin ne mutum ya ci tunda dafaffe ya ci an dafa shi kenan ba zai kariya alwala ba قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويك وانا حديث رواية أبو داود نيد إمام ابن ماجة إمام الترمذي كما حديث نيد درجة حسن hadisi yana nuna mana cewa kamar yadda Anas bin Malik ya ruwaito annabi yayi aure yayi walima wa yayi walima wannan matar ta Safiya bintu Huyay ibn Akhtab yar gidan wannan ba Yahudi da muka faɗa dazu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma yayi walima amma da me yayi walima da dabino da gari dabino da gari sawik wani abinci ne da ake yinsa da gari suke kada shi su ci shi haka ka duba malam subhanallahi alazim yanzu bari buga muku wani misali ka ce kaddara yanzu wani yayi aure sai ya gayyace ka walima da ya gayyace ka kun zo kun zauna kun yi layi kuna jiran za a kawo abinci sai ya taho da dan faranti da dabino ya bi ku alayi ina jin wani ma sai ya yi tsakiya ta wani ya zage shi ma amma ku lura da wani abu guda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dibino nan dai da kake gani wannan dibinan shi ya tara sahabbai yace yana da walima aka zo aka hadu ya fitar da shi ya kassama musu aka cici aka ce Allah sa albarka Allah sa albarka kamar yanzu misalin mutum ya gayyace ku walima ya dauko garin kwaki ya kwaba garin kwaki ya zabga masa kuli ya bi ku da shi a layi ina jin wani ma sai ya daina masa magana ma a rayuwarsa gaba daya kuna gani yadda rayuwar mu ta yi nisa ko yanda muka muna kukan talauci amma kuma ga wasu abubuwa da shari'a ta nuna mana zamu iya yin cikin sauki amma ba mu yarda da su ba duk zurfin imanin mutum da takawarsa kadan ne yanzu zaka samu mutanen da zasu iya dabbaka wannan kadan ne wani ma cewa zai ta wannan abun kunya ne kan gaskiya gwanda ma hakura da walima dan zai ci abun kunya ne kuma wallahi ba abun kunya bane. To yanzu malam ta kai ga walima ko walima za kai ko jalof na abinci kai shinkafa kai jalof din ta kawai ka kawo ka ba mutane ba nama zaka ga bacin rai. Wani ya ce ya zaka hada muka zo ka kawo mana abin nan, in an ce walima ana nufin abu ne mai kwari, in ji su da fada. So shari'ar musulunci bata ce mana idan za mu yi walima sai mun kashe kudade an yi alfahari ba, wannan ba daidai ba ne. Amma in an samu wadata da yalwa, wannan ba laifi. In an samu wadata da yalwa, a ci nama, a ci dukkan abin da za a ci. Amma in ba hali, a yi iya abin da ya samu. Yin walima shi ne ya fi muhimmanci, ba wai kashe kudin cikin walimar ba. Yawanci muna dora kanmu abubuwa wanda shari'a bata dora mana ba, kuma shi yasa muke wahala akai. Yanzu misali mutum zai aure zai walima, sai ya je ya kama wuri, wurin da zai kama rana ɗaya kama shi wajen 250,000. Wannan guri mai arha kenan wallahi, 250,000. Ka kwatanta wannan 250,000 in buhunan shinkafa zai je siya da na masara ya zube a gidansa, ai abincin shekara nawa ne? Sannan kuma a zo a kira masu kaɗe-kaɗe, a je a kira masu abinci na alfarma, a buga kati, shi ma buga katin nan na gayyata mutane sai ya ci wajen 50,000. A kira 'yan mata a yi tsiya, kuma wai a ce wai walima fa, wai walima an yi kida an yi rawa, amma walima ba zai ce fati ba. Bayan an gama wannan duk, ka bashi wata ɗaya wata biyu, za su zo suna rikici da matarsa akan naira 200 da safe na cefene wallahi. Cefene. Mutum ya zo ya yi hidimar aure, hidimar aure alfahari da nuna isa, ya kashe wajen 2-3 million. Amma kuma ya je ya kama gidan haya na 250,000. Ba ku fahimce ni ba. A hidindimin auren alfahari da wane ne an kashe wajen 2-3 million. Amma fa gidan da zai zauna gidan haya ne, kuma 200,000-250,000 ake biya. Wannan 2-3 million da zai dan tsallaka wajen gari kaɗan, gida zai samu lafiyayye, nasa halak malak. Amma Bahaushe yana da gajeren tunani. Mutum ya zo ya kashe kuɗin da ya ishe shi ya je ya sai fili 50x50 ya jefar, ya ringa kaiwa bulo ɗaya bulo biyu yana ginawa, ba zai yi wannan ba. Amma ya yadda gwanda ya zo ya alfahari ya ba wa mutane, ya zubar da kuɗi kawai. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Ina faɗin wannan ne saboda ku samari matasa ba ku yi auren nan ba, kuna nan zuwa nan gaba, wallahi duk wanda ya rungumi wato alfahari a rayuwarsa, to wallahi yana da wulakanci kuma a rayuwarsa. Kuji da kyau da babban baki da wasali, kuma ka bashi lokaci. In dai rayuwa ce ta duniya, ba wannan duniyar ba ce ba, ai ga ta nan ana ganin ta. Allah ya mana mai kyau. Yana daga cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da farin ciki da jin daɗi a zukatan mutane. Daga cikin ma'anoni na walima a shigar da farin ciki da jin daɗi a cikin zukatan mutane, kuma akwai nuna ƴan uwantaka a cikin walima. Sannan kuma akwai kyauta a cikin walima, akwai zumunci a cikin walima. Shi yasa aka ce ayi walima. Ana yin walima ne ba dan aure kaɗai ba. Ko haihuwa akai ma ka ji daɗi, Allah ya baka arzikin haihuwa, to za ka iya yin walima. Ko makaranta ka samu, ka sha wahala kana neman makaranta, ya halatta kai walima. Ko wani aiki ka samu, ya halatta kai walima dan nuna wa Allah godiya. Kamar yadda Imam Shaukani ya kawo a cikin Nailul Awtar, yana bayani akan babin walima da kuma sababbai da dalilai da suke sa ayi walima. Wani abun farin ciki alheri ya same ka, kawai aka bugi waya aka ce ai an biya maka kujera bana da kai za a tafi, sai ka ce wa abokananka ina da walima, sai sun gama haduwa ka je ka nemo fiya watan ka leda guda naira 60, sannan kuma ka zo ka raba musu biskin din 250,000, a ce a tashi a ce ai maka addu'a, shikenan walima ta. Akwai wanda sai ya ce ba walima kai ba? Kai walimar ka, don Allah ku dan jarraba wata rana. Yana da kyau, ina jin zan gwada muku wannan wata rana, kira ku zama muku dibino mu ga yadda za a yi. Wato wannan abubuwan suna da ita wani lokacin kai sai ka ji cewa lalle ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka kariya wato dabi'a ta dan adam ta nuna isa da dagawa to annabi yana yin walima dan ya shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane idan an samu munasaba a ciyar da abokanai a ciyar da makota a ciyar da ƴan uwa wannan safiya bintu huyai wannan matar da annabi ya walima akanta ai asalin ta ribato ta akai a yakin khaibar tana daga cikin ribatattun yaki babanta shugaba ne cikin yahudawa shugaban banu nadir kamar yadda muka yi bayani shekara ta 7 aka kawo ta dihyatul kalbi wannan sahabi da malaika jibril yake zuwa da kamassa yazo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine ita wannan safiya din ta fada hannunsa to sai sahabbai suka je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ai wannan wato wannan yarinya tsakani da Allah yar gidan manyan mutane ne baban ta fa shugaban yahudawa ne kuma gashi Allah ya kawo ta Allah ya mata arziki na musulunci kuma gashi ta fada hannun wannan sahabi dihiyatul kalbi so ya manzo Allah muna ganin yana da kyau ka karbe ta kame da ita karkashin ka dan ya zama an dada tsare mata darajarta da girmanta annabi yace to ba komai ya yadda aka dauki bayi guda 7 a maimakon ta guda 7 aka mayar wa dihiya saboda darajarta mace ce mai kima mai matsayi aka bada guda 7 aka bayar da ita daya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine cikin sakayya da annabi zai yi mata sallallahu alaihi wasallam da kimanta ta da darajar ta zai tabbatar da sunna sai yace bari yayi mata walima ya yanta ta kuma ya aure ta walima shine aka ci dibino da gari Allahu akbar Allah ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kafin annabi sallallahu alaihi wasallam tana auren wani mutum mai suna Sallam ibnu Mishkam sannan kuma ta auri wani mai suna Kinana ibnu Rabi' ibnu Abil Huqaiq wanda an kashe shi a yakin Khaibar ma'ana maza biyu ta aura kafin annabi kaga dai duk matan annaban dai duk zawarawa ne galiban su to shi annabi kuma ya aure ta ya yanta ta sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan hadisi yana nuna mana falalar yin walima da kuma zumunci da shigar da farin ciki a cikin zukatan mutane sannan kuma mu rinka taimakon junan mu akan dukkan abu koda bai kai ya kawo ba wannan abu ne mai kyau abin sha'awa ne qala hadathana al-husainu ibnu muhammad al-basri qala hadathana al-fudail bin sulaiman qala hadathani fa'id مولى عبيد الله بن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم و يحسن أكله فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله وانا حديث ان الترمذي ني كما حديث ني حسن ان دي الترمذي دي ده وسمع لمن سن رونا ناشي تي حديث ني ضعيف ابن دي فارو شي ني عبيد الله ابن علي شي رويتو حديثي دغا كاكسا مي سونا سلمى دتيجوا الحسن ابن علي da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi bin Ja'far sun je gurin wannan mata da cijuwa Salma asalin sunan jama'a mu lura tunda karatu muke yi Salma ne Salma shine bahaushe yake cewa Salma amma in dai za a faɗi sunan a daidai to ya kamata a ce salma akwai ja dan kun lura a rubutun akwai ja salma so kuskure ne a ce salma kawai dan kace salma kamar salmatu kenan kamar abdullahi ne da zaka ji mutun sunansa abdullahi ko abdurrahman sai a rinka ce da shi abdul fa rabin sunan ne kuma cewa kai bawa kawai so duk wanda ya bari ake ce mai abdul kawai ba a ƙara sa masa ba to an gama da shi kuma an kashe masa suna salma ba salma ba salma ku sani kuma akwai ummu salama ita kuma wancan salama ake cewa salama ma'ana salamatu wannan kuma salma kamar yadda ake cewa salmanu salmanu kaga ba zaka ce salmanu ba ko to mu kula da kyau duk wanda zai sa wa yasa suna to ya sa sunan mai kyau a faɗe shi wannan baiwan Allah sunanta salma waɗannan mutane suka je wajen ta tsohuwa ce ta yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da Allah ki mana abinci mana isla'i lana ta'aman mimma kana yuji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yi mana abinci irin abincin da yake burge annabi dan ke kin yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama kin san irin abincin da yake so wayusinu aklahu kuma yana kyautata cin abincin mana yana son ya ci wannan abincin ku duba sahabbai da bin sunna wala daidai da abinci ma so suke a yi musu irin wadda annabi yake so a dafa musu abinci irin wadda annabi yake sha'awa su ma su ci sai ta ce ayya ya ku yan ƴaƴana yan yara la tashtahi alyau ai ba za ku taba sha'awar abincin da annabi yake son sa ba yau inna ai yanzu zamani ya zo ina yanzu ko dattijo ko dattijuwa za ka samu su baka labarin abincin da suke ci a da a shekaru a da wallahi yanzu idan an yi shi a gida ba zai ciwu ba ƴaƴan zamani ba za su ci shi ba to shi ne abinda take nuna suke cewa ina ai ba za ku iya cinsa ba yanzu suka ce ke dai ki yi mana mu dai mu gan shi kuma sai mun ci shikenan faqamat fa akhadhat min sha'irin fa tahanatu kawai sai taje su ta debo alkama ta nika alkamar shine tahanatu nikawa ina irin dutsen nika din nan a sa masa abana nikawa shi yasa ake ce da injin nika an san injin nika ai ko sunan sa da larabci tahuna tahuna injin nika dai na tup 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 din nan ko injin da ake abin nan markada bulu shi to sai ta nika shi alkama tana diban sa ba tankade ba rereya ba wani menene kawai sai ta afka shi a cikin tukunya fa summa ja'alatu fi qidr kalmar qidr tana nufin tukunya ta zuba wannan gari a cikin tukunya kun ga da ko a yanzu yadda ake ai sai an sa ruwa ma ya tafasa ko ba sai ruwa ya tafasa ya abin nan ba ake zuba tushe ita garin ta afka kawai sannan wasabbat alai shay'an min zaitin ta debo mai ta dan zuba shay'an mana mai kadan ba mai da yawa ba yace kuma wadaqatil fulfula wattawabila ta daqqa in an ce daqqa wato nika wato dakawa ta daddaka fulful barkono ko filfil duk ana cewa barkono attawabil shine irin spices din me ake ce da shi kayan kanshin nan ha su citta su abin nan misali a wannan ne amma a wannan zamanin irin da irin wannan spices da ake sayarwa a roba ana dan zuba abinci yayin kanshi to su abannan su albasa a wancan lokacin su tafarnuwa duk yana cikin tawabil su citta din da sauransu wadda wannan yana karawa abinci dadi yana kara masa kanshi kawai da ta watsa shi mallan ya ta hakan ta dauko shi daga tukunya ta debo ta kwashe kawai ta mika musu kaga nan fa ba a mamu maganan ruwa ba fa tukunna ba ai magana a zuba mai ruwa ba haka ta tukuyuya shi ta basu tace to hada mimma kana yujibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yusinu akalahu to wannan shine abinda yake burge annabi na abinci kuma yana son cin irin wannan abincin kaga yanzu aka kawo maka wannan kamar rabi dusa dusa ne fa mallam ai baka iya cin sa baka iya cin sa so wannan shine irin rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta hakuri kamar yadda Salma Ummu Rafi take ba mu labari ita wannan mata Salma din Ummu Rafi ita ce wato tare ni ko ta karbi dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Mu'azzam din nan dan gidan Mariyatul Qibtiyya ita ce kuma ta wanke Nana Fatima lokacin da Allah ya mata rasuwa mana ba dattijiyar mace ce kuma ta kasance cikin matan da suke manzon Allah hidima suna musu aiki shi yasa su suka zo suka same ta suka ce ta taimaka ta yi musu irin abincin da annabi yake so ita ta yi wa Nana Aisha wanka Nana Fatima wanka tare da Ali bin Abi Talib dan wannan hadisi yana nuna mana koyi da sabai suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta abincin da yake ci suna kokarin su ga sun yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana nuna mana kauna annabi ta hakika shine kai koyi da shi a cikin abubuwan rayuwarsa qala haddathana mahmud bin ghailan qala haddathana abu ahmad qala haddathana sufyan an al-aswad ibn qais an nubayh al-anazi nubayh al-anazi an jabir bin abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi manzilina fadhabahna lahu shatan fadhabahna lahu shatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbu al-laham wa fi al-hadith qissa wannan hadisin imam al-bukhari ne ruwaito shi da imam muslim da imam at-tirmidhi daga jabir bin abdullah Allah kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana ya zo gidanmu jabir yake fada sai muka yanka masa dabba in an ce sha ko dai tinkiya ko akuya ya zo gidanmu muka yanka masa tinkiya ko akuya sai annabi ya ce ka'annahum alimu anna nuhibbu al-laham kamar dai gidan Jabir sun gane cewa lalle muna son nama annabi yake fada kamar Jabir ya san ina son nama wannan hadisin Bukhari ne da Muslim suka ruwaito shi abinda yake koya mana hadisi ne sahihi yana nuna mana cewa ashe annabi yana kai ziyara gidan sahabbansa yana kai me ziyara gidan sahabbansa duba daraja duba kima duba daukaka duba matsayi duba isa duba sharafa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka yakan hakure kai ziyara gidan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam sai mu yi koyi da shi mu kyautata duk matsayin mutum yana da kyau ya rinka kai ziyara gidan na ƙasa da shi uba ya kai ziyara gidan ƴaƴansa shugaba ya kai ziyara gidan mabiyansa ba wai kullun kai sai dai a je a gaishe ka ba a'a sannan wannan yana nuna mana sahabbai sun koyi tarbiyyar karban bako yanzu ka duba da yazo akuya ko tinkiya suka yanka masa mu yanzu ba kuntan da zaka je Allah ya sauke Allah gyara mana halin mu da dabi'ar mu ka zo wa mutun ziyara gidansa wallahi ruwan sha bai baka ba ruwa ko na dan ruwa fiye wata na dan naira 5 din nan ya dauka dai ya dauka ce ga wannan ka sha koda ba zaka sha ba karamci ne mutun yazo gidanka ka dauki wani abu ka bashi amma wallahi ruwan nan ba zai iya dauka ya baka ba ruwa ba zai dauka haka za ku zo ku gama kama ya kai tafiyar ka saboda haka muka ginu amma wannan ba dabi'a ce mai kyau ba amma waɗanda suke da sauran dattaku din zaka ga ai wallahi mallam idan mutum wani yazo masa gida bari ya zama ba ya tashi ya shiga ya tashi kulura da kyau zaku ga ko dattawa ne iyayen mukakanni idan yara ko jikokin suka je sai ga sun ta nema su ta bude kwanuka ban da wani abu da zan ba wa yaran nan in mai gida nan da Allah ba ni ko naira 50 ne in ba wa yaran nan wannan karamci ne amma dan zamani ce da Allah rabu da su dan sun da sai an ba su kuɗi ya kamata mu gyara ƴan uwana so shi kam dabba suka yanka masa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ka kamar kun san ina san nama hadisin kuma yana nuna mana annabi yana san nama dan daga cikin abin da manzo Allah yake so duk da bai same shi a wadace ba amma yana san nama kamar yadda arwayto yana san zaki abu mai zaki annabi yana san shi idan an kawo abinci in dai da nama to annabi sai ya fara duba naman nan tukunna shine ayi wasu suke cewa ai sunna ne in an kawo abinci ka fara cin nama a'a kai dai ka fara dai ka fara gyara shi dai kafin tsautsayi ya biyo ta kansa kawai wani kuma yace kaga mai komin naman nan ka gani kada wani yazo ya gitta yazo ya zama ba rabona ba subhanallah Allah gyara mana halin mu manzo Allah yana san nama sallallahu alaihi wasallam sai mu koyi da kyakkyawan karban bakunci ya koyan uwana karban bakunci abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake yana da matsayi a musulunci to saboda yanayi na lokaci zamu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته